Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22-25. A jamhuriyar Najeriya za iya jin mu ta gidajen radion amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. A kasar Afirka ta Kudu, shugaba Jacob Zuma wanda ke fama da koma baya ta fuskar zabe da bai taba ganin irin ta ba a zabukan kananan hukumomi, ya ce masu zabe a kasar suna aikewa da sakonni ta kowane fanni, saboda haka ya dace jam'iyyar sa ta ANC ta kasa kunne ta saurara sosai. Shugaba Zuma ya yi magana ne jiya Asabar yayin da sakamakon zabe yake nuna jam'iyyar ANC mai mulkin kasar ta fadi zabe a babban birnin kasar Pretoria. Hakanan kuma jam'iyyar ta rasa rinjaye a cibiyar kasuwancin kasar birni mafi girma wato Johannesburg. Tuni dai jam'iyyar marigayi Nelson Mandela wato ita ANC ta amince ta fadi zabe a birnin da ake kira Port Elizabeth ranar Juma'a da kusan kashi 7 cikin 100. A sassan kananan hukumomi cikar da Pretoria, jam'iyyar DAP mai hamayya ta samu kashi 43.1 na kuri'u da aka kada, yayin da jam'iyyar ANC ta samu kashi 41.2 na kuri'ar neman wato kuri'ar neman jin ra'ayin jama'a. Ta nuna cewa a fadin kasar har yanzu jam'iyyar ta ANC take kan gaba da maki 54 cikin 100. Duk da haka waɗannan alƙaluma ba za su kwantar wa jam'iyyar hankali ba. Ganin sakamakon zaɓe a jiya Asabar ɗin ya nuna jam'iyyar za ta rasa rinjaye da take da shi har sai ta buƙace haɗa kai da wasu jam'iyyu idan har za ta ci gaba da shugabanci a manyan birane. Shugaba Zuma yana fama da abin fallasa tun bayan da ya kama aiki shekaru 7 da suka wuce. A wani lamari an same shi da laifin amfani da kuɗin gwamnati $500,000 wajen gyara gidansa. Kotun tsarin mulkin ƙasar ta buƙaci ya biya gwamnati waɗannan kuɗaɗe. A fagen siyasar Amurka kuma ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya halarci taron neman gudumawar kuɗi da kuma gangamin siyasa a sassan arewa maso gabashin Amurka a jiya Asabar, har ya kai ziyararsa ta farko jihar New Hampshire, rabonsa da kai ziyara jihar tun bayan zaɓen share fage cikin watan Fabrairu, inda ya samu nasara da gagarumar rinjaye. Jaridar da ake kira Boston Globe ta ruwaito cewa Trump ya halarci tarurrukan neman gudumawan kuɗi a unguwannin masu hannu da shuniya tsibiran Nantucket da kuma Cape Cod. Ana sa ran masu halartar tarukan su ba da $2,700 kowane mutum ɗaya. An gudanar da tarukan ne a gidan wani hamshakin attajiri kuma sanannu wajen yi wa jam'iyyar Republican hidima, wato Bill Koch da ɗan uwansa David Koch. Daga nan Trump ya tattake zuwa New Hampshire. Abokiyar takararsa Hillary Clinton ba ta da wata harkar siyasa da aka bayyana a wannan ƙarshen makon, har sai ranar Litinin inda za ta yada zango a Florida domin gangamin yaƙin neman zaɓe. A Siriya, ƙungiyoyin 'yan tawaye biyu sun ba da rahotanni jiya Asabar cewa sun kassara zobe da dakarun gwamnatin ƙasar suka yi wa birnin Aleppo da ke arewacin ƙasar sakamakon ƙazamin fada da aka gwabza daga ranar 31 ga watan Yuli. Ƙungiyar da ake kira Gamayyar Ƙungiyoyi da ke Istanbul ta rubuta a shafin Twitter cewa 'yan tawaye sun kassara ƙawanyar da aka yi wa Aleppo. Wata ƙungiya mai tsananin ra'ayin mazan jiya da ake kira Ahar al-Sham ita ma ta rubuta a shafin Twitter cewa 'yan tawaye sun kama gari da ake kira Ramusa da ke kudu maso yammacin birnin na Aleppo, wanda ya ba da damar buɗe hanyar zuwa wannan birni. Amma ƙungiyar da take girarin kare haƙƙin bil'adama a Siriya mai cibiya a Ingila ta ce 'yan tawaye ba su tarwatsa zoben da aka yi wa Aleppo ba, sai dai faɗan da ake gwabzawa a Ramusa yana da tsanani. Rahotannin da aka samu a farkon jiya Asabar suna nuni da cewa gamayyar mayakan Larabawa da kuma na Kurdawa sun kwace iko baki ɗaya a birnin Manbij da ke arewacin Siriya, wadda ya kasance babbar tangarar ISIS. Ƙungiyar da take rajin kare haƙƙin bil'adama ta ce rundunar da ake kira Syrian Democratic Forces tare da mayakan Kurdawa yanzu suna bi cikin birnin kan domin duba ɗan abin da ba a rasa ba. Ƙungiyar nan da take rajin kare yancin bil'adama ta Amurka da ake kira ACLU a takaice jiya Asabar ta ba da labarin cewa fadar White House ta shugaban Amurka ta saki bayanai dangane da manufofi da ka'idojinta na amfani da jiragen yaƙi da ba su da matuƙa wajen kai farmaki a ɓangaren shirinta na yaƙi da ta'addanci. Bayanan da suke kunshe cikin shafi 18 da aka keɓe wasu bayanan sun nuna irin ka'idoji da shirin ya kunsa na tabbatar da ganin hare-haren ba su ritsa da farar hula ba. Kasida ta buƙaci rundunar sojojin Amurka ta tabbatar harin da za a kai an samu sarari da za a auna ɗan ta'adda da ake nema kuma ba za a taɓa farar hula ba. Yan jarida da suka karanta kasidar suka ce ta baiwa jami'an fadar White House waɗanda suke aiki a sashen tsaro muhimmiyar rawa wajen ɗaukar matakai ƙarƙashin wannan shirin. Aikin waɗannan ma'aikata baya ƙarƙashin ikon abinda majalisar dokoki za ta iya dubawa. Shirye-shiryen matakan a kama ko a kashe waɗanda ake zargi da ta'addanci da hukumar leƙen asiri ta Amurka CIA ko rundunar sojojin Amurka za su gabatar, majalisar tsaro ta ƙasa tana bin sawu. Amma kasidar da aka bayyana jiya Asabar ta nuna cewa matakan ƙarshe na a aiwatar da shirin kai hari ko a'a ya dogara ne kan majalisar tsaro ta shugaban ƙasa. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta dakatar da shawarin sulhu tsakanin gwamnatin Yemen da 'yan sunni ke wa jagoranci da 'yan tawayen ƙasar 'yan Shia da ake kira Houthi, bayan da 'yan tawayen suka yi ta gaban kansa suka naɗa majalisun mulki a yankunan da suka kama tun bayan yaƙi da ya tun bayan ɓarkewar yaƙi a ƙasar shekara ta 2014. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin na Yemen Ismail Ul-Sheikh Ahmad ne ya bayyana dakatar da zaman sulhun a Kuwait jiya Asabar, yana mai cewa zai yi aiki da wakilan ɓangarorin biyu cikin makonni masu zuwa domin a cimma daidaito kan muhimman batutuwa a shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na sake maido da zaman lafiya a wannan makurɗi na Arabia. Ul-Sheikh ya ce babban matsala da suke fuskanta ita ce ta rashin yarda tsakanin duka sassan biyu. Saboda haka, wannan fanni za mu mai da hankali wajen ganin duka sassan suna sadaukar da kai. Jakada na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira ga duka sassan biyu su fara ɗaukar matakai na ƙarfafa juna gwiwa kuma su guji ɗaukar matakai na ƙashin kai. Zuwa yanzu dai ba a aje wani sabon lokaci da wuri da za a zauna nan gaba ba, duk da haka wakilin na Majalisar Ɗinkin Duniya Ul-Sheikh Ahmad ya ce sai ta yi za su zauna nan da wata ɗaya. A ƙasar Belgium, rundunar 'yan sandan ƙasar ta ce ta harbe ta kashe wani mutum ɗauke da adda wadda yana Allahu Akbar jiya Asabar, bayan da ya raunata 'yan sanda mata su biyu a birnin da ake kira Charleroi. An kai harin ne a harabar ofishin 'yan sanda a birnin mai tazarar kilomita 50 daga birnin Brussels. Ɗan sanda na uku a wurin shi ne ya harbe maharin wadda daga bisani ya mutu a asibiti. Prime Minister ƙasar Charles Michael wadda ya yi magana ta shafin Twitter kan lamarin ya ce yana bin lamarin sau da ƙafa kuma ya yi Allah wadai da wannan hari. Ya ce muna baƙin ciki da abin da ya faru ga waɗannan jama'ai da iyalansu da kuma illahirin ƙyan sanda baki ɗaya. Harin da aka kai a birnin na Charleroi yana zuwa ne bayan da aka kashe mutum 32 a jerin wasu hare-hare da aka kai a tashoshin jirgin sama da na ƙasa a cikin watan Maris a Brussels. Ƙungiyar ISIS dai ta ɗauki alhakin kai wancan harin. Tun lokacin ne birnin Brussels ke cikin shirin ko ta kwana game da hare-haren ta'addanci. Ƙasashe masu manyan tawaga da waɗanda suka sanya sutura masu ɗaukar ido su ne suka ɗauke hankali a bikin buɗe wasannin Olympics a birnin Rio na Brazil wato ranar Juma'a. Ba kamar tawagar Amurka maza da mata waɗanda yawansu ya kai 554 wacce ta fi kowace tawaga yawan mutane a wasannin na birnin Rio, tawagar 'yan wasa daga ƙasar Somalia mutane biyu ne kacal ita ce tawaga ta biyu mafiya ƙaranci a wasannin na bana, duk da haka 'yan ƙasar Somalia da ma waɗanda suke cikin ƙasar da ma waɗanda suke ƙetare suna biye da su sosai. Shugabar kwamitin wasanni na Olympics ta ƙasar Fatima Ali Nur ta ce a gefe ɗaya bikin buɗe wasanni ya faranta mata rai ganin tutar Somalia tana kaɗawa a fuskar ƙasashen duniya a hira da ta yi da sashen Somalia na muryar Amurka. A wani gefen kuma tana baƙin cikin ganin ƙasar ba ta da isassun 'yan wasa waɗanda suka cancanta. Saboda haka ta ce ba za mu iya samun shiga kowane wasa ba. Somalia za ta shiga wasanni biyu ne kacal, gudun tsere na mata na mita 400 inda Maryam Nuhu Musa 'yar shekaru 19 za ta da haihuwa za ta kara, sai kuma gudun mita 5000 na maza da Muhammad Dawud Muhammad dan shekaru 20 da haihuwa zai wakilci kasar. Tawagar baki ɗaya daga Somalia mutum 8 ne da suka hada da ƴan wasa biyu, koci ɗaya da likita da kuma wakilan Committee Olympic na kasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da lai yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba shin wai zabuka nawa ne suka yi kwantai waɗanda ba a kammala su ba tun bayan zaben ƙasa da aka gabatar a Najeriya. Ha kuma zamu dubi wasu da aka yi da kuma waɗanda ba a yi ba da dalilin da yasa ba a yi su ba. Kuma Nasiru Adamu Alkaya shine ya muna jagora zuwa ofishin hukumar zabe ta ƙasa inda ya tattauna da mai magana da yawun hukumar wato Nick Dazan. Da farko dai Nasiru ya fara ne da tambayan shin wai adadin zabuka nawa ne ba a yi ba tun lokacin da aka kammala wannan zabe.
Bayan zabe da muka yi na 2015 kotun ɗaukaka ƙara ta umurce mu mu je mu sake zabe guda 82. To a baya mun koma mun buje mu aiwatar da wayannan zabuka bisa ga wa'adi da ita kotun ɗaukaka ƙara ta ba mu, kuma mun fidda jidawali mun je muna aiwatarwa, shine aka samu wannan tashin hankali. To yayin da aka samu wannan tashin hankali mun riga ma mun aiwatar da zabuka 50 shingin wato kaman 32 kenan wanda suka rage. To su ne yanzu muke kokarin mukamalar, kuma mun yi na Kogi, mun yi na Imo a satin da ya wuce.
Amma ni in haka ne me yasa jami'an tsaro ba za su ba ku haɗin kai ku je ku mamaye jihar ta Rivers domin gudanar da wannan zaben, batun da yana jawo na kasu ga harkar wakilci a jihar?
To mu dai kullun kaman da muke faɗi muna aiki da jami'an tsaro saboda su ne hakkin su su kare jami'anmu da kayan zabe da su ma masu kada kuri'a. Kuma ni fahimta na suna kokarin su iyakan gurgudu, amma damuwan ko kuma wato kalubalen shine su masu wada tsakin kansu su ba sa son ne a yi zaben, saboda a baya in ka lura ba a zabubuka a wa'innan wajaje, sai gashi yanzu ita kuma zabe ta tashi tsaye ta dukufa tana son ta tabbatar da cewa an yi zabe kuma an ma kowa adalci. To irin wa'innan mutane wa'inda akidansu ne kawai a tabbatar da cewa ba a yi zabe ba, kuma suna ganin wannan zamani nasu gashi za ta shuɗe, su ne suke ba mu wannan kalubale ba jami'an tsaro ba. Ai su jami'an tsaro ba za su je su jima kansu rauni ba. Jami'an INEC wato hukumar zabe mai zaman kanta ba za su je su raunanar da jami'an su ko kuma wanda aka ba su amana akan su amfani da su su aiwatar da zabe ba. To su ne wa'innan wanda ba su san ai komai cikin lumana, saboda yawanci da abin da ake a zauna ne a ce wani shi ya ci zabe ba tare da an yi zabe ba. Kuma gashi yanzu mun kai wani matsayi wanda ita hukumar zabe ta nace akan dole sai an yi zaben nan, kuma an yi shi zahiri, an tabbatar da cewa an yi makowa adalci, kuma wanda suka ci zabe su suka ci ba wani wa'ansu da aka nada su ba.
Ya nuna kenan ko jihar Rivers ta zama gagarau kenan ko ta gagara wajen harkar tsaro har a samu a gudanar da zabe a cikinta?
Eh to ba wai ta gagara ba, amma za mu yi ta aiki tare da jami'an tsaro mu kirkirawo dabaru wa'inda za a tabbatar da cewa an yi zaben nan cikin lumana. A yawanci kamar yanzu abin da muke shi ne muna amfani da masu faɗi a jinnan su je su jawo masu ruwa da tsakin nan kusa a musu bayani su fahimci cewa wannan zamani na nadi ya wuce, sa'annan kuma yayi wannan zamani da kowa zai abin da ya ga dama shi ma ya wuce, saboda matsayin da duniya take ciki shine duk wani abin da kake yi ana zuwa maka ido. Kuma yanda ake zuwa maka ido in ka abin da bai dace ba ka zama wato saniyan ware kenan. Kuma mun kai wani matsayi wanda kamata yi a daina ganin mu kaman shanun wari a nan kasan, saboda ana ganin mu haka duk wani abu namu na ci gaba a bakin duniya ba zai tasiri ba, ba zai armashi ba. To duk muna kokarin wannan murinjaye su su fanci wannan zamani na da ya shude, kuma yanzu ana son a bude sabon babi ne.
Wato amma din kun samu tabbaci cewa jami'an ku za su samu tsaro, ku kaggamsu za ku koma ku kare sa wannan zaben?
Ai mu a shirye muke a koyaushe idan an samu tabbaci, kuma mun san za mu samu kariya mai wannan aiki, za mu yi shi fi sabilillahi. Shi yasa ko da shike mun dakatar da zabukan nan, mun fito mun fidda jidawali na ma yanda za a yi sulhu a samu daidaito a koma a yi zaben nan. To amma sai gashi wasu suna mana kafan angulu, to matsalan kenan kawai. Kuma wannan kafan angulun kamar da na maka bayani, ana yi masu yin shi wanda ne suka saba da yanayin a zauna a yi naɗi. To zamanin naɗi ya shuɗe, kuma abinda muke so kenan a fahimta, kuma za mu ci gaba da gangami da su mu tabbatar da cewar mun sami ganawansu, mu ba za mu saduda ba.
Na san kaji jiyar ribas din nan, kuma akwai lokacin da kace kai ma kanka kaji harbe-harbe a wasu gurare, har muka ga kuma hotuna ma da hoton wani wanda aka share kansa. Wannan na san yana cikin ranku, kuma zabe yana daga abin da ya firgita ku kwarai.
Eh to abin tsoro ne, kuma abin takaici ne. Abin tsoro ne saboda gashi an ba mu yara amana akan mu je mu aiki tare da su. To kaga ba zai zama daidai ba a ce mun koma muna kai wani labari daban bayan mun san cewar akwai taɓarɓarewar tsaro, sa'annan mu kai yaran nan aje a ji musu rauni ko a kashe su. Abin takaicin shi ne har wayewa a wannan zamani na wayewa ana irin wannan, saboda kawai mutane suna so su ci buburinsu na wato su je su samu office. To ni abin takaicin kenan, kuma muna kokari dai mutane su fahimci cewar wannan abu ba zai yiwu ba a ce za a ci gaba haka. Dole sai an koma ana komai bisa ka'ida wanda kuma duk duniya suka sani na zaɓe. A je a yi zaɓe cikin lumana, a yi a kada kuri a cikin siri, sa'annan daga bisani a sanar da wanda ya ci, wanda kuma aka kada shi gatsa ne sai hakuri nan gaba shi ma koma ya nemi goyon bayan masu kada kuri. Haka ake yi.
To haka kuma da yake wasu jihohi ba su cikin tsarin bai daya da aka gudanar da zaben gwamnoni, musamman saboda hukuncin kotu yasa ana gudanar da zaben su a lokuta daban-daban da na sauran jihohi. Daya daga cikin waɗannan jihohin ko sun hada da jihar Edo, wadda wa'adin gwamnatin ta ya kare, yanzu haka ake harama gudanar da zaben ta. Nasir ya tambaye ni da zan abin da ake ciki game da wannan zabe na jihar Edo, musamman ma ganin yadda ake tattakon saka tsakanin shugabancin jam'iyyar adawa ta PDP. Kowane bangare na cewa shine zababben shugaba, kuma shine zai gabatar da takara a wannan zaben. Ga dai bayanin da Nick da zan yi wa Nasir din.
Kawo yanzu bisa ga dokokin zabe ranar 12 shi ya kamata su mika ma duk ɗan jam'iyyun da suke da ɗan takara su mika mana ɗan takaran su, kuma jam'iyyu 19 sun yi wannan a ranar. Kuma kamar yadda na maka bayani, ranar 11 ga watan Allah ya kai mu za mu wallafa sunayen wa'innan 'yan takarar. Wato manufa wanda muka wallafa sunayensu su ne a ƙarshe za su yi takara.
Wato ya nuna kenan akan iya samun sauyi a cikin
wannan jadawalin da muka fidda, kuma dokokin zaɓe sashi 35 ya ba ma wa'innan wato jam'iyyun hurumi su kawo soyi ma 'yan takara. Ha kawo har zuwa ranar 27 ga wannan wata, ya nuna kenan zuwa jibi suna da hurumin su kawo soyi in suna so. Amma kamar kuma yadda na maka bayani, mu a ɓangaren bisa ga doka ya kamata mu wallafa duk sunayen wanda za su yi takara daga ranar 11 ga watan.
Abinda kawai ma zai fi ko za a fi mai da hankali a kai shine wannan maganar PDP ɗinnan da ake ta samun takaddama wajen tsaye da ɗan takara daga ɓangaren shi sanata makarfi na kwamitin Riko zuwa shi sanata Alimadu Sharif da har yanzu yake cewa shi ne shugaban jam'iyyar. Amma ƙarshe ina jin kun ce kun ɗauki Fasto Eze Iyamu na ɓangaren su sanata makarfi ne.
Eto barma ambaka da dumi shi ita hukumar zabe kawo yanzu ta amince da wannan bangare na wanda shi sanata makarfi ke ma jagora bisa ga hukuncin kotu da aka yi na Port Harcourt kuma bisa ga sa'ido da ta yi akan zaben fidda gwani da aka yi a baya a birnin Benin.
Amma dai kuna da tunda kuna cewa kuna mutunta kuma dokokin kotu ya nuna in an samu wani hukunci tunda na ji shi Madu Sharif ya dauka ga kara za ku kuma saki biyo kotu.
Eto muna saurara dai ba amma ita hukumar zabe bisa ga bayanai da ke gabanta ta riga ma ta dauki mataki akan ta za ta ba ma wato bangaren sanata makarfi ne fifiko.
Tumana abinda da ke nufi komai ka iya sauyawa bisa ga irin matakai na kotu ko yaushe kotu ta dauki wani mataki ku za ku ci gaba da mutunta abinda ta faɗa ne.
Tabbas in idan an kawo wani hukunci wanda ya bambanta kuma aka ba mu umarni akan mu saukar da wancan bangaren makarfi to ya zama wajibi kenan mu haka amma kawo yanzu haka bai faru ba.
Banda wannan jihar Edo dai ba ku da matsala da ita a shirye kuke ku gabatar da wannan zaɓe.
Mu a shirye muke ranar zaɓe mu je mu aiwatar da zaɓen nan Allah ya kai mu.
Daga jihar Edo kuma sai jihar Abia inda kotu ta ba da umarnin a sauke gwamnan jihar amma kuma wata kotun ta ce a'a. Nan ma Nasir ya tambaye ni da zan rawar hukumar zaɓe cikin wannan batu.
A'a mu dai a ɓangaren mu ba mu sami wani hukunci sabon hukunci ba. Kamar kuma yadda muka bayani a kwanakin baya shi ma kwanaki kotu ta ba mu umarni mun ba ma shi ifazu takardar shaida akan shi ya ci gwamna kuma wannan commissioner da ya ba ma oga wato ambassador Lawrence Nwuruku shi ya ba da wannan shaidan to saboda haka idan an samu wani hukunci daban wanda ya saba ma wannan ko kuma wanda ya nuna cewar dole ne mu bi wannan hukunci bisa ga doka kuma bisa ga wannan hukunci na kotu to dole ne mu yi biyayya amma kawo yanzu dai ba mu ji komai ba tukun.
Wato ma'ana dai takarda tana wajen oga.
Yanzu takarda tana wajen oga.
To ma saurare yau nan kuma shirin zai diga aya. Yanzu amadun wakilinmu Nasir Adamu Helkaya da bakon nasa kakakin hukumar zaben Najeriya sai Cuba Hiro Diodone da ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
Kananan hukumomin baya madadi kuwa da kuma dambuwa na daga cikin kananan hukumomi 22 da 'yan kungiyar Boko Haram suka mamaye a baya wanda daga bisani rundunar sojan Najeriya ta sake kwato waɗannan garuruwa ɗaya bayan ɗaya wanda kuma yanzu hakan a cike suke da 'yan gudun hijira musamman ma waɗanda ke ƙauyukan da ke kewaye da irin waɗannan garuruwa da kuma yanzu haka rundunar sojan ƙasar ke ci gaba da kutsawa irin waɗannan ƙauyuka na fafutukan da suke yi na kawo ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda. Duk da irin wannan sarori da rundunar sojan ƙasar ke samu dai sai dai wasu matsaloli ne daban-daban ke ci gaba da kunno kai a irin waɗannan sansani kama daga matsalar karancin abinci harkokin kiwon lafiya da ma muhallin kansa. Gwamnan jihar Borno Honorable Kan Shatima ya alƙawarin cewa nan da watan Disamban wannan shekara za su tabbatar cewa an rufe dukkanin sansanin 'yan gudun hijira da ke fadin jihar.
Our target is by the end of December we want to close down all the IDP camps in the state. We want to build homes, restore their dignity, give them a means of livelihood.
Yace muna da aniyar cewa zuwa watan Disamban wannan shekaran muna so mu kula da dukkanin sansanin 'yan gudun hijira da ke fadin jihar. Muna so mu gina musu gidaje mu kuma dawo da martabansu kuma sama musu abin yi don zama masu dogaro da kansu na rayuwa. Yace kashi 50 na mutanen da ke cikin wannan sansani yara ne kanana kuma fiye da kashi 30 cikin su marayu ne. Wasunsu Boko Haram sun kashe iyayensu duka biyu mata da maza wani kuma ya rasa uba ne ko uwa. Don haka dole ne mu tashi tsaye wajen kulawa da waɗannan mutane musamman ma abin da ya danganci karatun waɗannan yara. Yace kawai shine hanya da zamu bi don gujewa fadawa wani hali kuma na daban.
To wai shin wani hali ne mutanen garin Dukwan suka shiga a baya?
Shakara mu da muna nan mutanen mu ba magani ba abun nan mal babu mutane mu haka ya kai dubu mayaro su Allah ya taimake mu gwamnati ya zo ya sa mana hannu ya yi mana sauki
haka zalika garin Dambuwa dake kudancin Borno shi ma ya fuskanci irin wannan hare-hare duk da cewa hare-haren ya shafi ƙauyuka ne kuma tuni aka ɗebo mutanen da rundunar sojoji ta samu kubutarwa zuwa cikin garin Dambuwa wanda adadin su ya tasamma 45,000 shin menene bukatun waɗannan mutanen ne kuma wani hali suke ciki a yanzu
mun fara rabawa wayansu ba a samu kuma wayansu sai mutanen da suke so sai su zaba su zaba su saka cikin ba
abin dama yadda suka ba ku adadin mutanen da suke mutuwa abun ya fice karfin haka lalle zai a wata wannan za a rasa yara 80 ni da kaina mai ya wata ni da kaina wanda nake magana wannan nan ma yarinya ta taro su kuma injina ya zanzana zuwa tarar
me yake kashe su yaran
wannan tukkare tushen abin da yuwa ne kawai ina da mata biyu da yara amma abin da za su dafa zuwa magariban nan babu shi
mu kuma ziyarci garin Bamaike da tazaran kilomita 75 daga babban birnin Maiduguri cikin tsatsauran matakan tsaro wanda kuwa kan hanyar mu na zuwa garin Bamar mun ga rundunar sojan kasar suna aikin sun ce wani bomb da ake zancan cewa yan kungiyar Boko Haram ne suka dasa a baya kuma mun ga wani wagege rami akan titi wanda aka shaida mana cewa wani bomb din ne tashi akan wannan titi amma bai raunata kowa ba haka dai muka ci gaba da dokan wannan kasada har zuwa garin Baman wanda rundunar sojan ta kwato a watan Satumba shekarar da ta gabata da kuma yake da adadin yan gudun hijira 24,799 a yanzu hakan da kananan yara 15,500 a ciki mun kuma isa wannan sansani inda muka ga wasu dubban kananan yara na koyon karatu akan rana ba tare da wani rumfa ko kuma abin shimfiɗa ba idan har mutun ya je wani bangare a cikin irin wannan sansani babu abin da mutun zai ji sai dai kukan yara sakamakon zafin rana da kuma irin wahalhalun da suka samu kansu na matsi wannan sansani dai shine sansanin da aka ce yara da dama su rasa rayukansu sakamakon yunwa da kuma wasu cututtuka da suka yi fama da shi lokacin da suke hannun yayin kungiyar Boko Haram din kafin da bisani a kwaso wasu su zuwa garin Maiduguri inda yanzu haka ake da kananan yara da ta saba 900 a cewar kwamishinan ma'aikatar kiwon lafiya na jihar Borno Dr. Haruna Michelia yace mafi yawan waɗannan yara da kake gani yanzu hakan an kubuto da su ne daga garuruwan da ke kusa da garin Bama wanda ke makwabta da dajin Sambisa dan ka san Sambisan kansa yana yankin Bama ne
This girl, as you are saying, you can see the hair has changed. That is a sign of malnutrition, but she has improved. Majority of them could hardly walk.
Yace wannan yarinya da kake gani yanzu hakan baga gashinta ya canza ba wannan alamu ne na ciwon yunwa amma yanzu hakan ta samu sauki. Yace lokacin da aka kawo su da yawan su ma ba sa iya tafiya amma yanzu alhamdulillah kuma muna ci gaba da jigilan irin waɗannan kananan yara da ake ci gaba da kubuto da su. Isabu Garba dai dan majalisar wakili ne daga babban birnin tarayya Abuja wanda kuma ya samu damar ziyartar sansanin Dambuwa da Baman. Ga kuma abin da cewa
mun ga yadda mutane suke wahalin da ake ciki wannan duk abin da wani mutum zai magana akan wannan abin da ake ciki sai ka gane da idanka halin da yara suke koyan karatun nan arhana a tsaka abin tosayawa ne wallahi sai mutum ya gani
Alhaji Sani Zoro dai shine shugaban kwamitin kula da yan gudun hijira na majalisar wakilan Najeriya
a gaggauta kaddamar da wannan hukuma da mu dan majalisa muka samar wanda za ta raya kuma ta ɗebe wa waɗannan ƴan gudun hijira cewa hukuma ce ta musamman wanda aka amince mu dai a majalisa ta wakilai za a yi mata headquarter a garin Maiduguri
Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takeice.
A Afirka ta Kudu shugaba Jacob Zuma wanda ke fama da koma ba ta fuskar zabe da bai taba ganin irin ta ba a zabukan kananan hukumomi. Ya ce masu zaɓe suna aikewa da sakonni ta kowane fanni saboda haka ya ce jam'iyyarsa ta ANC za ta kasa kunne sosai ta saurara. Shugaba Zuma ya yi magana ne jiya saboda yayin da sakamakon zaɓe ke nunin jam'iyyar ANC mai mulkin ƙasar ta faɗi zaɓe a babban birnin ƙasar Pretoria. A fagen siyasar Amurka kuma dan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya halarci taron neman gudummawar kuɗi da kuma gangamin siyasa a sassan arewa maso gabashin Amurka a jiya Asabar har ya kai ziyararsa ta farko jihar New Hampshire rabonsa da wurin tun cikin watan Fabrairu. A Siriya kuma kungiyar ƴan tawaye biyu sun bada rahotannin jiya Asabar cewa sun kassara zobe da dakarun gwamnatin kasar suka yi wa birnin Aleppo dake arewacin kasar sakamakon kazamin fada da gwabza daga ranar 31 ga watan Yuli.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah inda za ku ji shirin na gari na kowa da Sahabu Imam Aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya.